بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبدا كراتو دا مكينا للتعرف مختصر صحيح البخاري وتوى التجريد الصحيح، التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح إمام الزبيدي جزا مدرسينا تل عند بيو إن شاء الله. لا متاشي كتاب الوضوء وتباب عندك بياني دنغني دعبون دي شافي الولح. منغم كتاب الإيمان، منغم كتاب العلم، من ذا مشغى كتاب الوضوء وتو ونن بابنا الولح. أصلين تفادين بنجي سبحانه وتعالى الذي يقول الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن كنت أشتاك إن شاء الله كو يقول أنك إيماني، إذا كنت أشتاك إن شاء الله كو أنك في سكوتين كو دهنا إنك زوا قوي وانهنو كو شافي كاونا وكو سننكم وكو وانك كفافوك. وأن آير ظاهرين تنانون واجبيني mutum ya yi alwala a lokacin da ya zo yin sallah. Kowane sallah sai ka yi mata alwala. To amma sai dai jumhurul ulama sun kaddara akwai abin da aka share. Ya allazina amanu idza qumtum ila salati wa antum muhditun. An shafi wa antum muhditun. Ya kwanda kai imani in kun tashi za ku yi sallah alhalin kuna da kari, ma'ana ba ku da alwala. Alhalin alwalan ku tarware to ku yi alwala kafin ku yi sallah. Wannan sheke na kenan ba wajibi bane duk lokacin da mutum zai yi sallah sai ya sake alwala, sai dai mustahabbi ne. Ana son hakan din, idan ka yi sallah da alwala wata sallan ta zo ka sake jaddada alwalan ko da alwalan bata warware ba. Saboda hadisin Buraida yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda kulli salatin falamma kana yawmul fathi salla salawati biwudu'in wahidin فقال له عمر انك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته. وذلك تسلم كبريدا كتي وانا وذلك ما يكفن تينا الولا يعين قوة صلى قوة صلى سيامتا الولا تسلوك تينا اكي فتو مكة سي سندولي قبادي دا الولا تيا مانا صلى بير قبادي دا الولا قدا تيا سيسينا عمر يتي يا رسول الله كا اي كتواني ابوان دبكا كفن تي دا كان اي كتاشما kayi wani abu wanda da ba ka yin sa sai ce eh da gangan ne na yi shi. Wato dai nuna ya halatta kenan kai sallah da yawa da alwala kwaya ɗaya, amma abin da aka fi so kuma kowace sallah kai mata alwalan ta. Sai ma da yace an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Qala rajulun min hadra mauta mal hadathu ya aba huraira qala fusaun aw buradun. Wannan hadisi Abu Huraira Imam al-Bukhari har wato shi a karkashin babin la taqbalu salatun bi ghairi tuhurin, ba a karban sallah sai da tsarki. Na sallar da aka yi ta babu tsarki ba karbe biyan sallah ba ce. Hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi. Qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqbalu salatu man ahdatha, ba a karɓar sallan wanda alwalansa ta warware da sababin hadasi fitsari ko kuma rihi hatta ya tawadda har sai yayi alwala. In dai mutum alwalansa ta kare, Allah ta'ala ba zai karɓi sallansa ba in yayi ta har sai yayi alwala. Qala rajulun min hadra mauta, sai wani mutum ya faɗa daga wani gari da ake ce masa hadra maut a yanzu yana ƙasan Yaman, ya ce mal hadasu ya Aba Huraira. Yace Abu Huraira me yake nufi da hadasi da aka ce mutum yayi hadasi Allah bai zai karbi sallansa ba har sai yayi alwala. Qala sai ce fusa'un shine rihi tusa, aw buradun aw duradun ko kuma dai rihi, dukan su biyu ma'anan su daya. Sai dai fusa'un rihi mai iska kawai ba sauti, dun kuma wanda yake fita da sauti. To anan Abu Huraira sai ta kaita akan misali kwaya daya, amma abinda yake nufi da hadasi al-kharij min as-sabilain, abin da yake fita daga tafarki guda biyu ta gaban mutum ko ta bayansa ko ta duburansa, bawali ne ko zaidi ko rihi. Amma sai ta kaita a kan rihi, ya fassara shi da bil akhassi min babi tambihi bil akhassi ala al aghlas, da yace rigi yana warware alwala, to ballanta na fitsari ko kuma ba haya. Inda ya ce ba haya sai a ce to ai fitsari bai kai shi kazanta ba, kila ba zai warware ba. Inda an ce fitsari kuma sai a ce to kila rigi ba kazanta ba ne, saboda haka ba zai warware mai alwala ba ko bai kai shi kazanta ba. Amma da yace rigi na warware alwala, Allah ba zai karbi sallan mutum ba in ya yi rigi ya fitar da iska daga duburansa har sai ya yi alwala, to ballanta na kuma idan ya fitar da fitsari ko kuma ba haya. Saboda haka kenan ya faɗi karamin domin ya fadakar akan mai akan babban, akan babban. Kuma saboda mai, saboda galibi rigi shine yake faruwa a lokacin da ake sallah. Yana da wuya mutum ya yi alwala ya zo ya kabbara sallah, yana cikin sallah a ce wa fitsari ya fito masa ko ba haya, sai dai ba da lafiya ne. Amma lafiyarsa garau ba zai ba, amma ko lafiyar mutum kalau zai iya fitar da rigi sai iska ta fita masa alwalansa ta warware. Saboda kenan galibi abin da ke warware alwala da aka samu rihi ne ba fitsari ba ne. Yanzu mutum zai wuni bai yi fitsari ba, daga safe in ya yi fitsari ya fita harkokinsa har dare har magariba sai ya dawo ya yi bawali, wani haka ne. Haka nan kuma mutum zai yi ni bai yi ba haya ba, wani ya yi ni ya kwana ma bai yi ba haya ba. Amma rihi kuma sai kaga wani sau uku yake ko sau huɗu ba adadi, saboda tiyece da ake. Saboda haka kenan an faɗi abin da galibin yake faruwa, sai aka yi misali da shi. Wannan hadisin yana nuna mana cewa ba a karɓan sallah idan mutum ya fitar da hadasi har sai ya alwala. Yana nuna mana kenan hadasi yana karya ko yana bata sallah, mutum yana cikin sallah shi kenan kawai sai hadasi ya fito masa, rihi ko fitsari ko bawali ko ba haya sai ya fito masa, sallarsa ta ɓaci. Kuma sannan sawa'un kana zalika bi ikhtiyari minhu aw ittiraran, wato da zaɓinsa ne ya fitar da iskan ko ya fitar da hadasin ko kuma lalura ne. Ma'ana kawai abun da gangan ne mutum ya yi ko kuma abun ya fi ƙarfinsa ne ya fita. Misali kamar rigi ɗin a ce ta kubuce masa ne ta fito, ina ƙoƙarin ya matse ta, ko kuma sai in ba kubuce masa ta yi ba, duk ɗaya ne. Sawa'un da gangan ka fitar da ita ko kuma ka yi iya ƙoƙarinka ka matse ta fito maka, ya warware maka alwala. Sawa'un kana sane kai ko mantawa kai, don mutum ya manta cewa yana sallah kawai sai ya fitar da rigi, shi kenan sallarsa ta warware. Ko ya zama dole sai ya fitar da shi bayan da iya zama lalura sai ya fitar da abin nan, sallarsa ta warware. Saboda haka kenan idan mutum alwalansa ta warware, ba a tambayarsa da gangan ne ko da mantuwa, da zaɓinsa ne ko lalura ne ya sa dole sai wannan hadasin ya fita, duk ɗaya ne. Sai dai idan mutum ya zama sulbauli ko salisuri ko salisulgai, ya zama abun yana fita babu kakkautawa, wannan kuma sai a masa afuwa, saboda almashaqqatu tajlibu taysir, wahala yana jawo sauki. Nan da aka ce hatta ya tawabba, idan mutum ya yi hadasi alwalansa ta warware kenan, Allah ta'ala ba zai karɓi sallansa ba har sai ya yi alwala. Sai dai ya ce mama fa Allah zai karɓa. In kaga zahirin hadisi ya nuna alwala kawai ita take za a karɓi sallah, to in ce mama ya yi ba, bai da ikon ya yi alwala saboda rashin lafiya ko rashin ruwa, shi ma za a karɓa. Me yasa? Hadisin kuma ya nuna haka, hatta ya tawabba. Nan alwudu ba ana nufin da ruwa kawai ba, hatta ya tawabba bil ma'i aw ma yaqumu maqamahu, sai ya yi alwala da ruwa ko abin da zai tsaya a matsayin ruwa. Sawa'un da ruwa ya alwala ko da ƙasa, don ƙasa yana tsayawa a matsayin me? A matsayin ruwa, kuma shi ma ana ce masa me? Alwala. Sai mama ana ce masa alwala, kamar yadda ya tabbata a hadisin Nasa'i da isnadi ingantacce daga Abu Dharr, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'idu at-tayyibu wudu'ul muslimi wa in lam yajid al-ma'a 10 sinina, wato bigire mai tsarki abun alwalan musulmi ne ko da bai samu ruwa ba shekara goma. Kaga inda zaka dafa kai ce wannan, sai aka ce abun alwala, a sai taimaka mama ana ce mata alwala ko da shekara goma ne, in baka samu ruwa ba ka dafa kai taimaka to kai alwala ne. To da ka hatta ya tawabba, ma'anansa hatta ya tawabba bil ma'i aw ma yaqumu maqamahu, sai ya yi alwala da ruwa ko abin da zai tsaya a matsayin ruwa, shine turbaya. Sawan taimama yayi ko alwala yayi, Ubangiji ta'ala zai karɓi sallansa. Saboda haka kenan ba alwala kawai ba, hadda taimama ta shiga cikin hadisi. Sannan kuma hadisi yana nuna mana barki sharadi ne na alwala la yaqbalu Allahu barki sare sharadi ne na me na sallah alwala sharadi ne na sallah la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda kinan duk mutumin da yayi sallah babu alwala babu taimama matikar yana da iko yayi dai daga cikin su Allah ta'ala ba zai karbi sallan sa ba saboda sharadi ne sharadi kuwa shine ma yanzamu min adamihi al-adam wala yazamu min wujudihi wujudun wala adamu li dhati in babu shi babu hukuncin wannan abu in harata alwala harata sallah to amma in an samu alwala kuma baya nuna an samu sallah yanzu anan da aka ce Allah ta'ala baya karban sallan mutum in ya karya alwalan sa sai alwala to yanzu in kai alwala kawai ya isa Allah ya karbi sallan ka amana da za ka rita alwala ka rita karban sallah baya nuna kuma idan akwai alwalan kuma shikenan sallan ka ta karbu sai a duba me sauran shurudin sallan kuma baqi shurud shurudin sallan suna nan ka fiskanci alƙibla ko inda kaga dama ka kalla ko ka da alwalan ka kalli yamma kai sallah baka da sallah da ganga ka suturce al'auran ka ko baka suturce ba idan mutum ya sallah tsirara yana da hali ya sallah da tufafi a jikinsa ko yana da alwala Allah ta'ala bai zai karbi sallan sa da kake nan da aka ce har sai alwalan nan ɗaya ne daga cikin shurudin mai sallah in sauran shurudin sun cika sai a karbi sallah in sauran shurudin ba su cika ba za a karba ba kana da alwala ka tsurce al'auranka ka kalli alƙibla amma sai kai sallan azhar karfe 10 bangine ta za ba zai karba ba don sharadinta sai lokaci ya shiga lokaci kuma zai shiga ba saboda haka sauran shurudin su ma sai an duba su kafin a tabbatar da wato ingancin ita sallah din sannan sai ma da yake wa anhu radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu in ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wannan hadisin manzon kuma ya rawaito abu na Imam Bukhari ya rawaito shi a karkashin babin babu fadlil wudu'i a wata nuskan babu fadlil wudu'i wal muhajjalin babin farin alwala da kuma masu na masu farin fiska kuma suna masu farin hannaye da kafafuwa saboda alwala wa anhu da gare shi wa kenan Abu Huraira yana huwa aqrabu mazkurin daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kala yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa inna ummati yud'auna yawm alqiyama tabbas al'umma ta za a kira su ranar alkiyama ghurran suna masu farin fiska muhajjalina suna masu farin hannaye da kafafuwa min asarin wudu'i daga alamun alwalansu duk inda kake warkewa wurin alwalan nan to shikenan gaba ɗaya zai yi fari kamar doki wanda yake da farin goshi da kuma farin kafafuwa sai ce abin da maganar manzala ta sa ta kare daga nan sai Abu Huraira ya ce famanit kaza aminkum duk wanda ya samu iko daga cikinku an yi dilan gurwatahu ya tsawaita tsofaninsa wato shine farin goshinsa ko farin fiskansa falyaf'al ya aikata wato idan kana son ka wuce tsakanin kunne da kunne ka kai har ka wanke keyanka ko wuya ko gefe-gefen wuyanka a bayin da Abu Huraira za ka iya yi amma dai hadisi marfu'i an tsaya irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin zamu dawo kan wannan matsala din wannan hadisin ghurran wato jam'i ne na agharu agharu shine fari abyad wato asalin sa kenan amma abin da ake nufi da agharu shine alfarasul akhar asalin sa doki ne da aka samu yana da farin me farin goshi goshin sa fari to sai a ce masa haza farasul akhar muhajjalin kuma an ɗauko shi daga at-tahdid tahdid kuma shine farin kafafuwa na doki shi dokin shi hada duka siffofin guda biyu sai kaga goshinsa na kyalli yana da fari a goshinsa sannan kafafuwansa kuma da hannayensa na gaba duka kafafuwa hudun kenan sai zama su ma akwai me akwai fari a tare da su akwai fari a tare da shi shi zaka ce tahdili fari ne da yake kasancewa daga kafafuwan doki wasu suka ce iya kafa guda uku ne suke samun wannan farin sai zama tahdili an dauko shi daga al-khalqalu wato munduwa wato wani abu ne da ake sawa a kafa kamar yadda ake sa warworo a hannu shine munduwa saboda haka doki mai farin mai irin wannan siffan zaka same shi da farin fiska, shine farin goshi, sannan kuma da fararen kafafuwa, a ƙarshen kafafuwan sa akwai fari kamar alaman da yanda mutum yake alwala. To al'umma mazala kuma za ranar kiyama za a kira su da wannan farin, za su bambanta da sauran al'umatai da farin goshi, wato farin fiska, da kuma farin hannaye da kafafuwa iya gurbin inda suke alwala. To sai Abu Hurairah ya ce famanista da an yi fila gurrata ku, to a nan ina nufin wata jilahu, don bai faɗi tajil ba, famanista da an yi fila gurrata ku wata jilahu shi ne ma nan hadisin, wanda yake son ya tsawaita farin fiskansa da kuma farin hannayensa da kafafuwansa, to ya aikata, in ji Abu Hurairah. Amma sai faɗin gurra kawai bai faɗi tajil ba, ikhtifa'an li'ihdahuma lidilalatiha 'ala al-ukhra, wato in aka faɗi ɗayan zai iya nuna me, zai iya nuna ɗayan ba sai ka faɗa ba. Mu ina fata mun fahimta, kamar yadda Ubangiji ta laice, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min al-jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu 'alaykum la'allakum tuslimun. Ubangiji ta laice, Allah shine wanda ya halitta muku inuwa, ya sanya muku inuwa daga abin da ya halitta, bishiyu muku gidaje daga duwatsu, sannan waje alakon sarabila, ya sanya muku riguna taqikumul harra, da suke kare muku zafi. To sai ba a faɗi sanyi ba, sai aka ce wa sarabila, da wasu riguna taqikum ba'sakum, da suke kare muku yaki, su ne sulke riguna mai rigunan yaki. To a nan da aka ce taqikumul harra, sai ka kaddara wal barda, da sanyi duka. An faɗi ɗayan saboda ana faɗa za ka iya hararo me, zaka iya hararo ɗin ba sai an ba abun nan ba, abun nan ba sai ka abun nan. Wani ya ce fa abun nan yana cewa uridul khaira ayyuhuma yalini, al khairu alladhi ana abtaghihi am ash-sharru alladhi huwa yabtaghini, yace uridul khaira ayyuhuma yalini, bai ce al khaira wa sharra ba, bai abun nan bai ce al uridu al khaira wa sharra, sai ce uridul khaira, ina dafi al khairi ayyuhuma yalini, wanne ne daga cikinsu zai biyo ni. To ko bai faɗi sharrin ba, to zai zama guda nawa kenan, guda biyu yake nufi. Wani ya shiga gari yana son alkhairi, kuma akwai sharri a garin, bai san wanne zai samu ba, alkhairi ne ko sharri, sai ce alkhairu allazi ana abtaghihi am ash-sharru allazi huwa yabtaghini, alkhairin da nake nema ne ko kuma sharrin da yake nema na. Ka zan ba ka nemi sharri ba, kai ka da hankali sai dai neme ka, sai in ka zo wuri baka sani ba alkhairin da ka samu ko kuma sharrin din. Saboda haka alharra wal barda kenan, tare da cewa ya zo a riwayar Muslim an ambaci duka abubuwa guda biyu din, alghurra wat ta'jil, yace falyudil ghurratahu wa ta'jilahu, ya tsawaita tsofaninsa da kuma me, da kuma ta'jil ɗinsa. Ta'jil shine wato fararen kafafuwa da hannaye. Wannan kamar yana faɗa idraji ne nawa, na Abu Huraira, wato Abu Huraira ne ya shigar da maganansa, ba maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba, a mafi yawan maganganun malamai, mafi yawan fahimtar malamai sun tafi wannan maganan Abu Huraira ne. Duk da cewa Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari ya yi ta dagewa akan cewa maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, amma mafi yawan malamai sun tafi ba maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, maganar waye ne? Maganar Abu Huraira, maganar Abu Huraira ne. Kuma shi ya yi aiki da ita, ya wanke hannu har kafada, har kafada ya wanke kafa, kuma har gwiwan abin nan kusan gwiwan sawunsa, saboda haka fiska kuma a wanke har gefen wuya. To amma duk hadisin da suka zo suke siffanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna takaitawa akan me, akan wuyan abin nan, iya gwiwan hannu, sannan kuma da iya idon sawu, amma ana shigar da gwiwan hannu, ana shigar da idon sawu. To wannan shine duk wanda suka rawaito alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rawaito. Sannan haka nan wannan hadisin Ibn Battal yana cewa lam ara hadhihi al-jumra fi riwayati ahadin mimma rawa hadha al-hadith min as-sahaba wa hum 10 wa la mimman rawahu an abi hurairata ghayra riwayati nu'aym al-mujmir, yace duk wanda suka rawaito wannan hadisin, wato hadisin inna ummati yuj'un yawm al-qiyamati ghurra muhajjirin, Ibn Battal yace banga mai sharhin Bukhari kenan, yace banga wanda ya ruwaito wannan jumla cewa famanista da aminkum an yudilan ghurratahu falyaqal, wannan karihin cewa zaka iya karawa akan yanda aka siffanta yanda ake yin alwala a Qur'ani, zaka iya karawa, yace banga wani daga cikin sahabbai wanda ya ruwaito wannan ba, kuma su goma suka ruwaito wannan hadisi, sahabbai goma babu mutum ɗaya da yayi wannan karin, yace sai Abu Huraira. Yace kuma daga cikin wanda suka ruwaito a wurin Abu Huraira da yawa ne suka ruwaito a jikin wurin Abu Huraira yace babu kuma wanda a riwayansa aka samu wannan karin sai riwayan Nu'aymul Mujrim shine ne wanda ya ruwaito wannan hadisi to kaga wasu Abu Huraira ya ba su hadisin babu wannan karin sai shi wannan kuma aka kara masa ila Abu Huraira yana sharhi ne yana bayani ne akan hadisin a bisa fahimtarsa shi kuma Nu'aymul Mujrim sai yake fahimtar duka maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to zaka sai idrajin wannan magana sai idrajin wannan magana ne kuma Imam Ahmad yace Imam Ahmad ya ruwaito daga hanyar Fulayhi an Nu'aym wa fi akhiri shi kansa Nu'aym din da ya ruwaito wannan karin ya an ruwaito kuma daga wurin sa ta hanyar Imam Ahmad a cikin musnad din sa yace qala Nu'aym la adari qawluhu man istada ila yani ila akhirihi min qawli an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawli Abi Hurairah dai karantar da hadisin inna ummati yuzauna yawmal qiyamati ghurran muhaddalina min asl wudu faman istada yudina ghurratahu falyaf'al sayti fala adri inji no aymudin wanda ya rawaito hadis yace ban sani ba shin daga fadin faman istada aminkum an yudina ghurratu zuwa karshen hadisin nan maganan Abu Huraira ne ko maganar manzon Allah ne sai kuma ban sani ba ina shakka kenan shi ma to ka duba sahabbai goma sun rawaito babu me babu wannan karin sai Abu Huraira kawai kuma masu wanda suka rawaito hadisin waje Abu Huraira suna da yawa babu wanda ya rawaito karin sai Nu'aym Nu'aymul Mujrim shi ma Nu'aymul Mujrim din sannan yayi shakka yace ni kam ina shakka maganar Abu Huraira ne ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan maganar manzon Allah ne sauran sahabban da sun rawaito sun da sauran da suka rawaito daga waje Abu Huraira su ma sai su rawaito wannan karin wannan shi ke nuna hadisi ne mutarat wannan magana an yi idrajin sa a cikin hadisin ne me yasa ya zama mutarat da a ce da aka ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajirina min atharil wudu da cewa akai fa qala Abu Huraira faman istada'a minkum ay yudina ghurata fa yaqul da babu idraji a hadisi don da zaka ware maganar manzala sai suna ka ware maganar Abu Huraira ko ba a maka bayani ba amma a yanda yake a hakan nan dole sai malamin hadisi sun maka bayani kafin ka gani masu bincike masu bin kof kof a dangane da abin da ya shafi hadisi su ne za su gano maka irin wannan to da haka faman istada'a minkum an yudina ghurata fa yaqul wannan hadisin wato wannan maganar ta Abu Huraira ne shi yasa malikiya suka ce wala yustahabu idalatul ghurrati to da haka wata hadili kenan ba a son alwala ka wuce iya yanda Qur'ani ya gaya maka in ka zo wanke fuska daga kunne zuwa kunne shine fuska fadi tsawo kuma daga karshen goshin ka inda gashi yake tsirowa zuwa karshen haban ka ko karshen gemun ka in kana da gemu hannu kuma daga farkon hannu zuwa gwiwan hannu kafa kuma daga farkon yatsun kafa zuwa me idon sawo ka shigar da idon sawon ka shigar da gwiwan hannu amma ka tsaya anan shikenan Qur'ani haka yayi ya faɗa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a aikace kamar yanda sauran hadisan suka yi mana bayani sai mutum ya tsaya iya nan kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace in ka wanke har ainihin kafadan ka sannan ka zo ka wanke har kusan gwiwan kafan ka ai ya tashi daga gurra gurran muhajjirin don doki ne aka yi misali da shi kuma dokin bai kai kwabrinsa ba wannan farin sannan goshin nasa bai kai har wuyansa ba ko zaka ba zaka wuce ainihin wato inda yanda yake a dokin ba iya yanda yake a dokin ya zame masa ado kai ma iya nan zaka tsaya a alwalanka to wannan hadisi yana nuna mana cewa ya halatta kuma mun gama da hadisi ne shikenan mun gama da hadisi to da haka wannan hadisi yana magana akan cewa ranar alkiyama al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za su zo me za su zo gurran muhajjalin wato suna fari kuma suna masu farin farin sokan sofa ne to amma al-Hulaymi shi yana kafa dalili da wannan hadisin yana cewa alwala tana daga cikin khususiyan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama masa raddi yace wannan hadisi yana nuna al'umma mazala ta fa su kadai ne suke yin alwala saboda inna ummati yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu yace to su kadai ne sai ka ce a hadisi ya tabbata daga kissan Juraij ar-Rahib wanda na sha ba da kissan tana nan cikin kuma Riyadus Salihin ma wato abun nan wanda aka so a fitine shi saboda ibadan da yake yi karuwa ta je ta fitine shi zina da ita kuma sa sharri da yaje suka gama ta gama fitinar sa bai izina da ita ba sai ta je ta izina da wani makiyayi sai ta zo da ta haifi dan sai ta ce ai Juraiju ne shi ko bawan Allah ne wali shi kenan kawai sai aka zo aka kama dukan sa aka rusa masa dan bukkan sa da yake ibada a ciki aka dawo shi har gaban sarki ana azabtar da shi. Kai ne kai wa matan nan ciki, gashi nan ta faɗa yake ba shi wani aka ke yadda. Shige nan kamar hukunci yake to ku tsaya ku bani daman ne na fila raka biyu, aka ce an baka. To a kisan sai alwala sai na fila raka biyu. Sai tambayi yaro ya ce ya kai yaro waye babanka shi jinjirin. Sai ya nuna wannan makiyayi ya ce wannan shi ne babana. Daga nan karamarsa ta bayyana aka gane cewa ba shi ba ne. Aka bar shi kuma aka ce za a mayar masa bukkansa na zinari ya ce a'a a mai da shi na ciyawa yadda yake a da. Muhallu shahi shi ne ya yi alwala sannan ya yi sallah. Akwai alwala ba khususiya ce ta al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai ba. Sai dai shi farin sofa ne din. Wato mutane su tashi da farin fiska da ainihin farin kafafuwa da hannaye gurbin inda suke alwala ranar alkiyama. Wannan kan ya keɓanci al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Su ne kawai suke da wannan. Su ne kawai suka keɓanci wannan. Me yasa? Saboda hadisi da ya tabbata a sunanun Nisa'i. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka ce masa ya Rasulullah kaifa ta'rifu man ya'ti ba'dak min ummatik. Dan manzon Allah ya karantar da su ya nuna masa zai gane al'ummarsa yana son ya haɗu da al'ummarsa. Zai tsaya a kan tafki ranar kiyama ya dinga kiransu ku zo ku sha ruwa ku zo ku sha ruwa. Sai sahabbai suka yi mamaki sahabban da yake raye da su kan ba ya san su ba. Kowa ranar kiyama zai gane shi. To wanda suka zo daga baya fa wanda bai rayu da su ba. Su kuma ya za a iya gane su. Sai suka ce kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummati. Ya za ka yi ka gane wanda ya zo bayanka daga cikin al'ummarka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah ta sa sai ce a ra'aita لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم دهم ألا يعرف خيله باني لاباري كوغيا ميني دا أتي متون دي زمينا دا دواكي ما سو فرين غوشي فرين فسكا ما سو فرين كفافوا كما دواكا سيسوكا جيسوكا تشاكودا تيكي موسو دواكي بقاكي ماكرين تبقي كوي ناجي كنزو زي غاني دواكا سكوب زي غاني ما علامة ما بيني تكيا wannan dawakan gaba ɗayan su buhumun ne duhumun baƙaƙe ne kirin ba wani alaman fari kai ku shi kuma dawakan sa fiskan su fari kafafuwan fari zai gane dawakan sa a cikin wannan dawakan suka ce qalu bala suka ce zai gane daga nan manzala sai ce innahum yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjirin min al-mudhu'i wa ana faraduhum ala al-hawb da su zo ranar al-qiyama al'ummata suna masu farin fiska masu farin hannaye da kafafuwa saboda alaman inda suke alwala gurbin inda suke alwala. To kaga wannan alaman shine zai zo kuma sai ce ni zan riga su zuwa tafkina in ya riga su zuwa din zai dinga kiran su ne ku zo ku sha halumma ilayya halumma ilayya. Ya gane al'ummarsa ko miliyan ɗaya ne suka zo guda goma daga cikin al'umma goma ne kawai daga cikin al'ummarsa zai ware su ya sa al'ummarsa ne da wannan alama alwala din ka zo ka sha ruwa ka zo ka sha ruwa haka za a dinga yi halumma ilayya halumma ilayya. Shikenan a riwayan Imam Ahmad ta kara cewa ala la yuzadanna rijalun minkum an haudi kama yuzadul bahiru balu unadihim ala halumma fayuqalu innahum baddalu ba'da faqulu suqan suqan. Manzala ta sama yace amma fa ku saurara ku ji za a kori wasu mutane daga cikin al'ummata a hana su shan ruwan tafkina kamar yadda ake koran bacaccen raƙumi. Gagar ke na raƙuman mutum zo ni bacaccen raƙumi ya shigo sai a dinga koransa a kore shi ya fita daga to haka za a dinga koran wasu mutane. Sai ya dinga cewa ai al'ummata ne ku zo sai a ce innahum baddalu ba'da ai sun canja addini bayanka sun shigar da shirka a cikin tauhidi. Yake faƙulu sai yake sukan sukan kuni zanta kuni zanta ka duba duk yadda manzala ta yake son al'ummarsa in sun canja masa addini sai kore su ba za su sha ruwan al-kautsar a ranar kiyama ba za su sha ruwan tafkinsa ba. A riwayan Ibn Khuzaima innahum qad ahdathu ba'dak ku zo ku sha ruwa ga alama alwalan fa suna sallah. Shike ne sai a ce wa mala'iku sai su ce masa ina ai sun kirkiro bidiyoyi bayanka sai manzala ya ce fa sukan kuni zanta kin bidiya ba za su sha ruwa na ma sai kore su. A ta ruwa ina kad battalu wa ghayyaru sun canja addini sun shigo da shirka cikin tauhidi wa ghayyaru sun jirkita sunnanka sun shigo da bidiyoyi a cikin sunna sai manzo Allah ya ce fasukan liman battala wa ghayyar ni santa kuni ba ku kaute mini kuni santa ga wanda ainihin ya canja ko kuma ya jirkita addini. saboda haka sai a ainihin kore su ba za su sha ruwan alkhausara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sai Ibn Abdulbarri yace dan bid'a ba zai sha ruwan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama ba. Kuma shine wanda in ka sha shi har abadan abada ba za ka sake jin kishirwa ba. Kamar yadda manzon Allah yace ma huwa abyahu min al-laban wa kizanuhu adanu nujum, ruwansa yafi ne yafi nono fari kofunan da ake shan ruwan da shi kuma adadin taurarin sama. Yace man shariba minhu lam yazma abadan, duk wanda ya sha wannan ruwan har abada ba zai sake jin gishirwa ba. To amma wanda ya canja yake shirka ko yake bidiyoyi ba zai sha wannan ruwan ba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. حديثي نقبا عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأنا حديثكم إمام البخاري رواه عن باب يأتي باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. باب ذلك بيان متن دنيا شكا alwalan sa ta warware ba zai saki alwala ba sai ya samu yakini, mana alwalan sa tana nan har sai ya samu yakinin alwalan sa ta warware, sannan sai ya zama mai alwalan sa ta warware. Amma in shakka yake kawai al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, ko da ka alwalan sa tana nan sai in ya samu yakini. Daga Abdullah ibn Yazid al-Ansari radiyallahu anhu Allah ya yarda shi, annahu shakka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya kai kukansa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ar-rajula, mutun ne allazi yukhayyalu ilayhi, wato ya kai kuka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wani mutum, wasu sun ce shi din ne allazi yukhayyalu ilayhi, wanda ake riya masa ake sa masa tunani annahu yajidu shay'a fi salah, cewa yana jin wani abu a sallah, ma'ana yana jin kamar rihi zai fita masa a sallah. Wa yake riya masa shine shaitan, shaitan ne yake riya masa wannan. Kamar yadda yazo wani hadisi isnadin sa da'ifi, idan shaitan yazo maka idza ja'aka shaitan fa qala ka hadatta qul kadhabta hadatta qul kadhabta, idan shaitan yazo yace maka kai alwalan ka ta warware fa kai rihi, to ka ce masa ƙarya kake. To shaitan ne yake sa mutum wannan tunani cewa alwalan sa ta warware. Manzo da ta ce idan an mutum an riya masa haka fa qala, sai manzo Allah ya ce la yanfatil, kar ya juya, aw la yansarif, ko kuma cewa ya kar ya juya, lafuzan duk ma'anan su ɗaya ne, da yanfatil da yansarif duk ɗaya ne, amma mai ruwan yana shakka wani lafazi ne mazala ta sa yi amfani da shi, la yansarif ne ko la yanfatil, kar ya juya duk ma'anan sa ɗaya ne. Hatta yasma'a sautan, har sai ya ji wato sauti, wato sauti na fitar rihi din, aw ya ji darihan, ko kuma ya ji wato warin wannan tusa din, ko ya ji fitan tutan ko warinta ko kuma ya ji sautinta, duk wanda ya ji a nan to shi kenan alwalansa ta mai tawarware, alwalansa tawarware kenan. Kada ya juya daga sallansa har sai ya samu yakini. Mutum ne yana ta tunanin ko alwalansa tawarware ko ba tawarware, ko kuma alwala abinda arihin ya matse shi a cikin sallah, ko ya fita ko bai fita ba, to zan sa yace ka ci gaba da sallanka har sai ka ji sauti da kunnenka sautin fitar rihin, ko kuma ka ji lokacin da rihin yake fita, ko ka ji warin fitar rihin. To da ka in ka ji warin fitar rihin, to shikenan za ka yanke wato ainihin sallan ka, kaje ka sake alwala, ka zo ka sake sabuwar sallah, ko ka ji wani idan liman ne bai gama sallarsa ba. Imam an-Nawawi yace hadhal hadithu aslun fi hukmi baqa'i al-ashya'i ala usuliha hatta yutayaqqan khilafu dhalik wa la yadhurru ash-shakku thari'u 'alayha, yace wannan hadisin asali ne da yake hukunta cewa duk wani abu in aka yi shi to yana nan a yanda yake, yana nan akan asalinsa, ba za a canja masa hukunci ba sai an samu yakini. Kuma ko ka yi shakkan hakan din, shakkan ba zai amfanar da kai ba, kuma ba zai cutar da kai ba. Misali ka yi alwala kana da yakini, sai kake shakkan alwalan ta warware ko ba ta warware ba, ba ta warware ba. Ka yi fitsari kana da yakini, sai kake shakkan ka yi alwala ko ba kai ba, ba kai alwala ba, ba kai alwala ba, don asali babu alwalan. Mutum yana bin ka bashi, sai kake shakkan ka biya shi ko baka biya shi ba, kawai baka biya shi ba, baka biya shi ba, shakkan ba zai ba maka amfani ba. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, al-aslu fi umuri al-ariza ala adam, to da ka zuwa wannan abu yake, sai kake shakkan kai anya wane ba bi na bashi kwa, ko dai wane yana bi na bashi ba abin ka, sai ka samu yakini. baya bin ka saboda al'aqlu bara'atu dhimma, ko kai kai shakkan ni kan anya bana bin wani bashi kwa, ko ina bin sa bashi, to baka bin sa, don asali ya zama baka bin sa ne har sai ka samu me yaqini, baka zaka tume shi ba kuma ka ce kana bin sa bashi tunda kana shakka. To wannan hadisin dalili ne wata ka'ida babba da ake ce mata al-yaqinu la yazulu bishak, yaqini ba gushewa da shakka. Yanzu wannan mai sallah yana da yaqini, yana da alwala, sai ke ta tunanin alwalan sa taurore ko ba taurore ba, maza da kuma yace jefar da wannan shakka, kawai alwalan sa tana ne ci gaba da sallan sa har sai ya samu yaqini, har sai ya ji iskan, lokacin da iskan ta fita ko ya ji warin fitan tusa din, ko ya ji lokacin da tusan take fita a jikin sa, sannan nan ne alwalan sa taurore. Amma in ba haka ba, alwalan sa ba taurore ba. Wannan abin nan, wannan shine mazhaban jumhurul ulama, wato wafi yawan malamai shine idan kana da alwala sai kai shakkan taurore ko ba taurore ba taurore ma. Sai Imam Malik haka samu riwaya biyu daga wurin sa. Riwaya ta farko, idan mutum yana da yaqini yayi alwala sai shakkan alwalan taurore ko ba taurore ba, alwalan sa taurore. Wannan ko shine mashhurin mazhaban Malikiya, mashhurin mazhaban Malikiya. Sai riwaya ta biyu ta Imam Malik, idan kai alwala sai kai shakkan alwalan ka ta warware ko ba warware ba, sai a duba yanzu ka cikin sallah ne ko kuma kafin ka shiga sallah ko bayan sallah. Idan kana wajen sallah ne baka shiga sallah ba, a wurin Imam Malik alwalan ka ta warware sai ka sake. In kuma kana cikin sallah ne kai wannan shakkan alwalan ka na nan, saboda me? Saboda zahirin wannan hadisi, don an ce alwalan ba ta nan to za a ce to wannan hadisin kuma ya dace da shi. Sai Imam Malik ya ce wannan hadisin yana aiki ne in kana cikin sallah, don hadisin cewa mutum in yana sallah, in kana cikin sallah, sai takaita ma'anarsa akan me? Akan iya lokacin da ake sallah kawai. Su ko sauran malamai suka ce babu ma'anar a takaita shi a sallah, duk ɗaya ne warware alwala, duk ɗaya ne sawa'un a sallah kake ko ba a sallah ba. In kai shakka, shakkan ba ta da amfani, alwalan ka na nan. Kamar ma kai shakkan kai alwala ne ko baka yi ba, baka yi ba kawai, to in kai shakkan ta warware ko ba tsorore ba, bata warware ba, tana nan alwalan ka. Don galibin mutane shakka ne yake warware musu alwala, duk wanda kake ganin kowace alwala kowace sallah sai ya alwala, to galibi shakka ne. Idan ba da lafiya ne ba su yana damun sa, amma yawancin mutane shakka ne. To shi dan kuma in ya riga ya sami kanka kana amfani da wannan shakkan, kullum zai sa maka shakka, kai ko kana cikin sallan sai ya maka shakka, daga nan zai din sai ci gaba bayan alwala, sallan ka ma zai dinga sa maka shakka. Kai raka'a hudu tare da liman sai ya sa maka shakka, baka yi niyya ba, ko bayan an yi raka'a ɗaya ko biyu sai ce kai anya ka niyya kuwa, ka ce baka yi niyya ba, sai ka sake kabbaran harama, sai liman ya sallame sai ka tashi kana cika ta sallah, kuma da kai aka fara sallah shi zai yi har gari aka shiga sallah zai ce maka ka niyya ko baka niyya ba, kawai ka niyya ka rubu da shi kawai, ina sai bata maka sallah ne, ka ci gaba da sallan ka haka. A sallame da kai gobe ma ya zo ya ce maka baka yi niyan baka ci kula shi, jibi bai rai dawo maka ba, in ya gagara shi kenan sai a hakura da kai. Amma in kana biye masa kuma to fi ko shakka babu, ya dinga sa maka irin wannan shakka din, ko a alwala na yi niyya ko bai niyya, sai ka ga mutum sai ya kusan gama alwalansa wai zai sake dawa daga farko, yana shakkan ya yi niyya ko bai niyya, kai daga ɗauko buta aka sa maka ruwa za ka yi alwala, kana tunanin an kira sallah azhar ko la'asar, duk wannan niyyan ba ta yi gaba. Har sai ka ga abin da ka kusan gama alwalan ka kuma ka ce wai kana shakkan ka yi niyya ko ba ka yi niyya ba. Wannan duk aiki shaidan ne, zai dinga bata mutane mai ibadansu, zai dinga bata mutane ibada. Saboda haka kenan shakka a alwalan ka ta warware ko a sallah ko ba a sallah ba, alwalan ka ba ta warware ba saboda wannan hadisin. Sannan wannan hadisin ya yi bayani akan ariya, mutum ya ji a ransa alwalansa ta warware ko ba ta warware ba, kenan wani tunani ne, shaidan ne ya sa maka wannan tunani. To amma matsalan ba ta takaita akan tunani kawai ba, ko da ka ji a cikin ka wani kululululu irin motsin cikin nan, sai ka tunanin ko rihi ya fito ko bai fito ba, kawai bai fito ba, wannan gurnanin ciki ne kawai, gurnanin ciki ba warware alwala. Kamar yadda ya tabbata a riwaya Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi akharaja minhu shay'un am la fala yakhrujanna min almasjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Idan ɗayan ku ya ji wani abu a cikin sa, ya samu wani abu a cikin sa, sai abun ya rikice masa, ina tunanin ko yayi hadasi ko bai ba, cikin ka ina ta murdawa, ina ta ƙara, ina ta ƙara, ka ga ƙaran ciki wani lokacin yana kama da ƙaran fitar rihi daga dubura, to sai kake shakkan anya kuwa barihi ne ba, manzo Allah ya ce karka saurari wannan shakka, karka saurare shi. To da aka ce fala yakhrujanna min almasjid, kar ya fita daga masallaci, ma'anarsa fala yakhrujanna min as-sala, kar ya fita daga sallah, sallarsa tayi hatta yasma sautan, sai ya ji sautin fitarihi din, au me au yajida rihan, ko yaji warin iska din, warin fitan iska, ko kuma yaji a jikinsa cewa rihan iskan tana fita. Idan ya samu wannan yaqini, to nan ne zai juya. Kenan sawa'un zuciyanka ne tariya maka, ko kuma wato kaji wani rukuki da wani rikici a cikin cikinka, sai kake shakkan ka karya alwalanka ko baka karya ba, ko alwalanka bata karye ba, bata warware ba, ko fitari ya maka ma matsa maka, kana shakkan ya fita ko fita bai fita ba, sai kana da yaqini. Haka nan ba haya, cikinka ya kululu, kake shakkan ko ba haya fito, in dai baka da tabbas bai fito ba, kawai ka je ka ci gaba da ainihin sallanka, karka juya ka kalli wannan. Saboda haka wannan hadisin shi ma ka'ida ne na al-yaqinu la yazulu bishakka, wato yaqini baya gushewa da shakka. Kana da yaqinin alwala, shakka ba zai gutar maka da wannan yaqinin ba. Hadisi na gaba, an ibni Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama nama thumma salla wa lam yatawadda wa rubbama qala ittaja hatta nafaqa thumma qama fa salla. Wannan hadisi Abdullahi ibn Abbas, Imam al-Bukhari wato shi yarwato shi wani babu da yake babun at-takhfifu fil wudu, wato babin da yake bayanin sauƙaƙewa a wajen alwala. Ya koro hadisai da yawa, wannan hadisin kuma Az-Zubaydi ya guntule mana shi ne, ya kawo ya muhallu shahid da yake bukata na abun da ya shafi alwala, amma hadisin dogo ne a cikin sahihu al-Bukhari. Yace an ibni Abbasin, daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su, su biyun da shi da babansa gaba daya. Yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama nama, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci, hatta nafaka, har yayi busa, ma'ana har yayi mishari, iska ta fito da karfi daga hancinsa, har yayi mishari. Thumma salla, sannan yayi sallah, wa lam yatawadda, bai yi alwala ba. Manzon Allah yayi bacci har yayi mishari, kaga idan mutum yayi mishari kuma baccin yayi nauyi kenan, ko yayi nauyi, to yayi bacci har yayi mishari, irin gurnani mai baccin nan, amma wa lam yatawadda, kuma bai sake alwala ba. Yace wa rubba ibn Abbas, yake cewa ibtaja, manzon Allah sallama yayi alwala, abun nan ya kwanta yayi bacci, hatta nafaka, har yayi mishari, thumma qama, sannan ya tashi, fa salla, yayi sallah, kenan wa lam yatawadda, bai sake alwala ba, bacci mai nauyi, manzon Allah sallama bai sake alwala ba. Koya mana, kaga ji sai diwa suna nuna bacci yana mai ina warware alwala, musamman ma mai nauyi, bacci mai nauyi yana warware alwala. To amma wannan baccin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ba baccin ka bane. Sai sa malamai anan abinda suke fahimta shine, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi bacci mai nauyi, shi alwala sa bata warware ba. Me yasa? Saboda idonsa ne yake bacci, zuciyarsa bata bacci. Wannan kuma hadali, wannan kuma yana daga cikin dalilan wannan matsalan wannan hadisin. Mazala ta sallama idan yayi bacci wani lokacin sai ya sake alwala, wani lokacin kuma sai ya bacci ba zai sake alwala ba, saboda idonsa na bacci, zuciyarsa bacci. To idan zuciyarsa ba ta yi bacci ba, yakan iya gane ya waro alwalarsa ta warware ko ba ta warware ba. In ya gano alwalarsa ta warware a cikin bacci, sai ya sake. In kuma alwalan ba ta warware ba, ba zai sake ba. Amma kai kuma zuciyarka ma tana bacci, me yasa zuciyar mazala ta sallama ba ta bacci? Saboda ta kiyaye wahayi, ana masa wahayi a cikin bacci. In zuciyarsa na bacci kuma, kaga ba zai iya kiyaye abin da ake gaya masa a cikin baccin ba. Amma manzala ta sama idanunsa ba sa bacci, kamar yadda Aisha idanunsa na bacci, zuciyarsa ba ta yi, kamar yadda Aisha radiyallahu anha, kamar yadda Bukhari ya ruwaito a cikin me abin nan dinsa, Aisha radiyallahu anha take cewa ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, shin kana yin bacci kafin ka witiri? In ji Aisha, sai manzala ta ce, inna aynaya ya Aisha, inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Aisha, zuci abun nan idanuna guda biyu suna yin bacci, amma zuciyata bata me, bata bacci. Imam Bukhari ya rawaito shi mu'allaq bi sigatil jazm, qala Aisha kawai yace, bai kawo isnadin sa ba, amma ya kashi a irin wannan sigan sigatil jazm, yana nufin sahihi ne a wurin sa, shi Imam Bukhari. To da haka manzala sallallahu alaihi wasallam sai yace, idanuna suna bacci amma zuciyata me, bata bacci sanamu uyunul ghafilin wa ainuhu bima shahidan min layliha tatahajjadu inji alfaza da suke shirini ko da kuma zalla ta sama zuciyarsa bata me bata bacci bata bacci ya zo a riwaya muslim ru'ul anbiya'i wahyun kaga to inda zuciyarsa tana bacci ya za a yi mafarki ya zama me wahayi a wurin su za su iya mantawa ma don kai zai abba kai kai mafarkin wani abu ka farka kuma sai ka kasa tina ya kisan dake ko ka tina rabi baka tina mewa baka tina rabi ba saboda zuciyanka tana wato tana bacci to amma alwala abun nan bacci mai nauyi yana warware alwala inde ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba yana warware alwala amma bacci wanda yake bai da nauyi shi kuma ba warware alwala sannan bacci mai nauyi sawa'un a kwance kai shi ko ba a kwance ba ko a tsaye ko a zaune inde yayi nauyi ta yanda wani ya bar wurin baka sani ba ko wani ya shigo ko an yi wani abu a wajen abun mamaki ko dariya duk baka sani ba kana bacci to baccinka ya nauyi wannan sawa'un a kwance kake ko ba a kwance ba alwalanka wato ainihin ta warware amma in baccin ya zama ne mai sauki ne to alwalanka ba ta warware ba menene mai sauki kana jin abun da ake a wurin gingidi kenan kake wannan kuma saboda hadisin Anas yace kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ala ahdihi yantazirun al-isha hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una ana zaiti sabu manzala sallama sukan kasance a zamanin sa suna jiran sallan isha suna jiran manzala zai musu sallan isha su yi tabbaci wato gengedi har kansu ya dinga rawa haka kan mutum ya dinga dan karo haka yana dago shi suna yi dogon bacci kuma tun mai sanuna sannan su yi sallah wala ya tawaddu kuma ba ta alwala wannan shi yake nuna kenan bacci wanda ba mai nauyi ba ko ya yi tsawo bai warware maka alwalanka ba don a lokacin da manzala sama zai shigo masallacin gaba ɗayan su za su farka sai su miƙe sai ce sahu a daidaita sahu to kaga baccin bai yi ba bai yi nauyi ba amma bacci mai nauyi yana warware alwala bacci mai nauyi yana warware alwala a ruwa muslim kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wala yatawaddauna suna bacci su yi sallah ba ta warware alwala abin nan ba ta sake alwala wannan yana nuna bacci ne mai sauki saboda hadisan da suke nuna bacci yana warware alwala kamar hadisin Mughira bin Shu'ba yake cewa manzala ta sama ya sanya musu wato lokaci na ainihin shafan khuffi kada mutum ya cire khuffin sa sai dai janaba sai tilakin min bawlin aw qa'idin aw nawmi sai dai in bawli ne ko gaidi ko kuma bawli wannan zaka iya shafa ba sai ka ainihin cire khuffin ka ba kenan bacci yana warware mai alwala sai ka sake sannan haka nan ya zo a hadisi wanda wasu malamai sun za'afa shi amma dai zance hasan hadis al-wiqa'u sahih fa idha namat al-aynani istalaqa al-wiqa'u istalaqa al-wiqa'u bacci wato ido shine madaurin dukura annamu ya'u ko wiqa'u sahih wato ido shine madaurin dubura fa idza namat al-aynani idan idanu guda biyu suka yi bacci istatlaqa al-wiqa'u sai wannan kullin sai kunce kawai sai iska ta dinga fita kenan fitowar rihi ko kuma bacci ana zaton rihi zai fita idan mutum yayi bacci wato mazannatul hadath ne ba shine hadathin ba kaga wannan yana nuna kenan duk wanda ya bacci zai me zai sake dawala shi za a zo a riwayan at-tabarani wa man nama falyatawadda duk wanda ya bacci alwala ya take alwala nan ana nufin bacci mai nauyi amma mara nauyi bare take ba don safai ba su take ba wannan hadisin ibn hajar ya ba'afa shi a cikin bulugul maram amma hadisi ne hasan a bisa zance mafi inganci sannan akwai wani hadisi da yake cewa innamal wudu ala man nama muqaddian hadisi ne wanda ibn hajar ya kawo cikin abun nan cikin fa abun nan bulugul maram amma hadisi ne wanda yake da'ifi hadisi ne munkar sai wasu malamai suka ɗauki wannan hadisin sai suka ce duk baccin da aka yi shi ba a kwance ba baya warware alwala wanda aka yi shi a kwance shi yake warware alwala saboda hadisi yake cewa innamal wudu'u ala man nama muqaddian alwala tana wajaba ne akan wanda ya bacci a kwance to hadisin bai inganta ba inda ya inganta da shi kenan sai a ce sai in baccin a kwance kai ne alwalan ta warware amma manzala kuma hadisi inganta tu bai ce a kwance ko ba a kwance ba saboda haka in dai kai bacci mai nauyi alwalanka ta warware in baccinka bai nauyi ba alwalanka ba ta warware ba sawa'un a kwance kai baccin ko a zaune ko a tsaye in dai yayi nauyi ya warware alwala in bai nauyi ba kuma bai warware wato alwala ba za mu tsaya anan saboda hadisin gaba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yana tambaya ne ke cewa malam satin da ya gabata ka yi bayani cewa miƙati guda hudu ne miƙati da ake roka na zuwa aikin haji to amma na ji wasu malamai suna irga za su irkin ko kamar yadda ya rubuta akan miƙati na biyar malam menene ingancin wannan magana
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko dai ban ce miƙati guda hudu bane wannan kai ka fada ko ka fahimci haka inda na fassara ya miƙatin da suka zo a hadisin da muka karanta guda hudu su ne jufa zulhulaifa da jufa da karnu manazil da kuma yalamdam sai ban ƙara bayanan na tsaya amma da babin aikin haji muke sai in ƙara maka don ban ce guda hudu ina ce guda hudu na takaita su ka je ka koma ka sake jin karatun ba yadda za a yi ce guda hudu ne kuma zalim ban guda hudu ba saboda haka hadisi da ya kawo guda hudu amma akwai miƙatin zatu irkin na mutanen iraki wanda malamai suka yi saɓani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya wakata musu wannan miƙatin ko kuma sayyidina Umar ne ko kuma duka biyu sayyidina Umar mutanen iraki suka same shi suka ce qarnu manazin kana jawran alaina wato ya mana wani bombor mana ya mana mai za a ce ne kamar za ka yi tafiya sai sai kai wani dogon ratsai haka ya yi mana wani kona da yawa haka za ka yi ko kona da yawa a kan a ce mu je mu sai mun je wannan wuri mu yi abin nan mu yi miƙati kuma kamar za mu sake dawowa bayan mu je mu yi harama ka duba mana wani wuri inda ya kamata mu mai da shi miƙati mu dinga harama da aikin haji ko umra sai sai na mara sai ya ce unzuru hazawahu ku duba setinsa sai ku yi miƙati a wurin sai suka duba shi suka ga za su irkin shi ne setin ainihin karnu manazil amma yana dan bayansa da kaɗan shi kenan sai suka yi suka mai da wurin ya zama miƙati sai ni na Umar ya ijtihadi ne ya yi musu wannan miƙati ne sai kuma ya tabbata hadisin Aisha ingancacce ta ce ai manzon Allah ta sama dama ya sanyawa mutanen Iraki za su irkin ya zama nan ne miƙatin sojin ɗaukan haraman aikin hajjinsu ko umransu fakinan ba sayyidina Umar ne ko kuma sayyidina Umar ne ya fara sa musu wannan miƙatin amma sai dace kuma dama akwai hadisin manzala ta sama akai su ba su sani ba ne kaza kenan manzon Allah ne wakata za su irkin ijtihadin sayyidina Umar kuma ya dace da hadisin manzon Allah ta sama wannan shine ainihin miƙati na nawa na biyar kin kenan kaza ka mutanen Iraki suna yin harama a za su irkin a za su irkin na'am
wannan ita ce malam ni direba ne kullum sai na dauki fasinja zuwa mubi to malam yanzu kenan ne kullum a rayuwata kasar zan yi ta yi ko kuma ya lamarin zai kasance
ba zai waya a ce kullum din saboda wata rana kana gida dole akwai ranar zai zama baka yi tafiya ba amma dai da kaddara shekara 40 za ka rayu a duniya kana tuki kullum baka gidanka kana yawo da matarka kenan gida ko shi baka gida to za ka yi kasaru shekara 40 matuƙar baka je ka zauna a wani gari ba amma duk da ka dawo kuma garin da matarka take to wannan garin ka ne dole ka je ka tuka sallah kisa na ce yana da wuya din a ce kullum kullum amma dai da za ka jera sati sati biyu ko sati nawa ne ko shekara nawa in dai baka dawo wurin iyalinka ba to kasaru za ka yi amma da za a ce yau kana da mata a garin nan kana da shi a Kano ko kuma kana zirga-zirga tsakanin Kano da Jimeta to duk lokacin da ka zo Jimeta sai ka cika sallah in ka je Kano ma sai ka cika sallah sai ya zama garinka duk inda matarka take to nan ne garinka za ka cika sallah amma in baka da mata a Kano kana Jimeta duk lokacin da kai abin nan kai ka ɗebi fasinja ka je Kano ko kwana nawa kai kana jiran fasinja ka dawo kasaru za ka yi a hanyar tafiya kasaru a dawowa kasaru amma da ka dawo Jimeta kuma gida ba za ka yi kasaru ba in kuma ka tafi can wasu garuruwa kana lodin Sokoto da Kano baka da gida a can matarka tana Jimeta ko wata nawa za ka yi kana wannan zirga-zirgan kasabu za ka dinga yi to awon kana kan hanya ko kana Sokoto ko kana Kano sauki ne Allah ta'ala kawo ya ce sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu haka manzala ta sama ya ce sadaka ne Allah ya muku ku karbi sadakar sa ba kokari bane kuma kace zaka cika din kai kasarun haka Allah ta'ala ya fi so
sai tambaya ta fi mai kama da wannan yace bana mai kasaru kan iya inda iya garin da aka haife shi da kuma iyayensu suke a garin in ya je can ma zai yi kasaru ko ba zai kasaru ba
shi dai kasaru garin da kake zaune nan ne wurin zaman ka duk inda ka zagaya nan zaka dawo to ba za ka kasarwa wannan garin ba, ko kuma garin da matar ka take, ko da garin sun kai hudu, ko ina kana da mata daya, duran da ka je wannan garin sai ga sai daga cikin garuwa guda hudun nan ba za ka kasarwa saboda ya zama garin ka. In kuma baka da mata, to garin da kake zaune kawai, garin da kake zaune. Misali yanzu mutum yana da iyaye a garin nan, kila shine tambayan, yana da iyaye a garin nan, sai ya tafi Kano neman kudi, sai ya zauna a Kano abunsa. To idan ya zo garin nan zai yi kasaro ne tunda iyayensa suna nan, ko ba zai yi ba? Zai yi, ba nan ne garin zaman su ba. In ya je Kano ne ba zai kasaro ba, in ya je Kano ba zai kasaro ba, don yanzu inda za a ce yana ina ina wane yake, wane ya koma Kano ai, ko yana Kano, in an ganka anan za a ce yaushe za ka koma, a wane ya zo ne, a sai zuwa kai, kai matafi ne, ko da iyayenka suna garin ne, yaushe zai koma, wane har yanzu bai koma ba, to za ka yi kasaro a wannan garin. Sai dai in kana da mata a garin, in kana da mata a garin nan, ko shekara 30 kai a Kano baka dau matar ka ba, duran da ka zo garin nan ba za ka yi kasaro ba, kuma in ka je Kano ma ba za ka yi kasaro ba, sai dai a hanya tsakanin Kano da Jimeta kai kasaron ka, don Jimeta gida, Kano ma zama ka zama gida. Ina fatan mun bayyana wannan shine kaidan yin kasaro.
Daga karshe kan kasaron yake cewa malam, wai akwai hadisin da yake nuna cewa, wai akwai hadisin da yake nuna cewa idan ka je gari komin daɗe wanda za ka yi, in daidai miyan za ka bar garin ne, ko da za ka yi shekara nawa ne, waya da takaita yin kasaro?
Babu wani hadisi, babu shi. Sai dai akwai malamai da suke faɗan haka. Mi ya je jami'ar musulunci ta Madina, har ya fata wani ɗaliban Madina za su iya yin kasaro, kuma shekara hudu suke, za a baka ikama ta shekara hudu, shaidan kai mazaunin Madina ne. Mana hadisi wannan fatawa ba mu ɗauke ta ba. Duk a matsayin kai mazauni ne, ai kai ba matafi ba ne, dama kishiyar matafi shi ne mazauni, imma ka zama musafir ko muqim. Yawa idan ka je ka zauna a garin saboda neman kuɗi ko saboda karatu, to za ka yi baraka kasaro ba a garin, ya zama nan ne wurin zamanka. Inda za ka kawo ziyara kuma garin ku iyayenka ne kawai a garin, ba matarka ba, nan kuma za ka yi kasaro, don yanzu kai ba da zuwanka na ɗin tafiya ne. Saboda haka a can kana muqimi, wanda tana ce an baka shaidan takarda cewa iqama, ma shaidan kai mazaunin gari kaza ne, ba za ka yi kasaro. Saboda haka ka kana Gombe ka zo nan Fuji kana karatu shekara hudu, ba za ka yi kasaro a Fuji ba, ba za ka yi ba. Za ka dinga yi sa, don yanzu ina za a tambaya Gombe ina yake za a ce yana makaranta a me? Yana makaranta a Yola. Ba za a ce ya yi tafiya zuwa Yola ba, tun da bara a ce ya yi tafiya zuwa Yola ba, sai ba tafiya ba ne, zuwa ne a je a zauna. Shi kuma kasaro wanda ya yi tafiya ne aka ba daman yayi. Idza barabtu fil ardi, in kuka yi tafiya kana tafiya a bayan ƙasa, ba mazauni ba, mazauni ba ya yin kasaro. Amma in tafiya kai wannan ko kwana nawa ne ka je da niyan kai wata buƙatan ka ka dawo, ba zaman garin ba, kana tsammanin kwana biyar kwana goma, abu ya gagara har ya ɗauke ka wata ɗaya, kai ta yin kasaron ka har ka dawo, don wannan kawai kana samun buƙatan za ka dawo ne. Amma dama ka je da niyan zama, ka san za ka yi wata hudu semista kafin a bada hutu ka dawo, ko kuma za ka yi shekara kan ka dawo, babu maganan kai kasaro. Sunan ka mazaunin garin, ba sunan ka matafi a garin ba. Na'am.
Sai ce malam, idan mutum ya sace kudin gwamnati sai hidima ta addini kamar gina masallatai, taimaka marayu, a miskin makamantansu, malam ya matsayinsa a ta fuskan Ubangiji?
Farko dai inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah mai tsarki ne, ba karma abu sai mai tsarki. In kai sadaka da kuɗi na haramun, Ubangiji ta'ala ba zai karba ba. La yaqbalu Allahu abunda man tasaddaqa bi tamratin min kasbin halalin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiban taqabbala Allahu bi yaminihi thumma yurabbiha kama yurabbi a'dukum fuluhu hatta takuna mithla al-jabal. Mazala ta fara ce duk wanda ya sadaka ko da gurgudun dibino ne na sana'a na halal, don Allah ta'ala baya karba sai sana'an halal yake karban sadaka in an yi da shi. Wanda yi wannan ko gurgudun dibino ne, Allah zai karbi sadakan da hannun damansa, ya dinga renon sadakan tana girma kamar yanda ɗiyanku yake renon ɗan tukushinsa, shi ne ɗan ƙaramin doki, yana girma. To haka za a girmama wannan sadakan har ta zama kamar katon dutse, in ji mazala ta sama. Muhallu shahi shi ne wala yaqbalu Allahu illa min kasbin tayyib, inna Allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban. Allah baya karban abu na haram. To da haka abun nan, idan kai aiki na ibada da kuɗi wanda suke na haramun, Allah ta'ala ba zai baka lada ba, da wani, saboda haka inda ka sato ku dinnan ka je ka mai da su ba naka bane, ka je ka mai da su ai aiki da su a ka'idan da ya kamata aiki da su, wasu ne ake rodan su ai sai je su yi data a ka gina masallaci ko ka je umra wai Allah zai yafe maka, in ka je umra ko aikin haji shikenan su yi ta sata su yi ta sata sai su tafi umra da aikin haji ko su biya wa malamai su je umra su yi musu addu'a, wasu na tamanin wannan din wa zai kankare musu wannan laifin, abadan ai haƙin jama'a ne, Allah ta'ala baya yafe haƙin wani sai mai haƙin ya yafe maka, to yanzu idan ka saci kuɗin gwamnati ina za ka samu masu haƙin su yafe maka, sai ka mayar wajibi ne ka mayar kawai, don ba mu taɓa gani wanda ya shugabanci ya fito a rediyo ya ce jama'a na cuce ku a wuri kaza na fitar da kuɗi kaza, amma dai ban yi aiki da su ba ko na yi wayo na cuce ku ta ɓangare kaza don Allah jama'a ku yafe min, akwai wanda ya taɓa fito a gidan rediyo ya faɗa, ko su Allah in ya faɗa ma za a yafe masa, talaka yana jin haushi a zalimai ya tona wa kansa asiri, saboda haka ka nisanci irin wannan abun kawai shi ne mafi alkhairi, amma ka gina masallaci kai mai wannan kuma Allah ta'ala bai zai karɓa ba, sai dai kuma ina fadakar da mutane su daina shishigi abinda baka sani ba ka je ka yi hukunci a kansa, wani yanzu wani ya ɗauka duk wani ɗan siyasa da zai aikin addini wai ba kuɗin gwamnati ne yake aiki da su, ko wani ma'aikacin gwamnati da zai wani aiki na addini ko masallaci ko makaranta wani zai ce wai kuɗin sata ne, ya kai ka sani abu ne na gaibu ai, wannan su suka sani inda satan ne ga bayanin yadda yake Allah bai zai karɓa ba, amma kai kuma da baka san gaibu ba bai maka bayani na sata ba ne, to don Allah na annabi karka ce na sata ne, karka masa sharri kila da albashinsa ne kuɗinsa na haƙƙinsa na aikinsa ya zai wannan aikin, ko wani aiki da yi na alawakinsa ko makamancin wannan da kuɗinsa na halal ya zai wannan aikin, kai kuma ka masa hukuncin cewa kuɗin haramun ne, ya kai ka sani ba muna cewa ba sa cin haramun, suna ci amma kuma ka bar su tsakaninsu da Allah, inna haramun din da Allah bai zai karɓa ba, inna halal ne Allah zai karɓa, wannan kuma Allah ta'ala shi ya sani, su ma kuma sun sani, amma kai da baka sani ba kuma kar ka zo ka dinga cewa ai wannan da kuɗin haramun aka yi masallacin nan ko da kuɗin haramun aka yi makarai, ka sani ya yi shawara da kai ne ko ya gaya maka ga inda ya samu kuɗinsa, ko shi bai da kuɗi na halal ko kwaya ɗaya duk haramun ne, ina da na halal ɗinsa, saboda haka kowa ya tsaya a matsayinsa a daina shishigi a daina yin hukunci ga abin da ba a sani ba, su kuma masu sata ɗin su ji tsoron Allah su daina sace kuɗin jama'a idan sun yi ibada da shi Allah ta'ala bai zai karɓa ba. Na'am.
Yace malam salatul haja kan idan mutum ya yi ta zai yi addu'a ne kafin ya yi sallama ko sai bayan ya yi sallama zai addu'a?
Ya yi kafin ya yi sallama ne a cikin sujjada. Ya yi sallama addu'a a cikin sujjada ta fi a kan bayan mai bayan an sallame. Saboda hadisin aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi fa huwa sajid, lokacin da mutum ya fi kusa da ubangijinsa lokacin da yake sujjada, manzala kuma ya ce fa aksiru fihi addu'a. Fakiru fi addu'a fa qaminu an yustajaba lakum, ku yawaita addu'a kun cancanci a amsa muku, saboda haka sai ka yawaita ainihin addu'a a cikin sujjada. Amma in kai bayan kai wannan nafila ma bata baci ba, ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala shi ma hali ne na karban addu'a, domin addu'a tana karbuwa bayan an yi ibada. In za ka yi addu'a ka yi shimfiɗa na ibada, sallah ko zikirin Allah ko karatu alqur'ani ko azumi ko makamancin wannan, sai ka daga hannu ka roki Allah ya biya maka bukatanka yafi akan ba kai wani aikin ba, kai tsaye kar ka daga hannu ka roki salatul haja din kuma ya ake yin ta. Salatul haja gaskiya hadisin bai inganta ba, amma abin da yasa na lullube abun shine in kai ibada kawai mutlaqar ibada ko sallah ko makamancin wannan ka roki Allah, bayan nan babu malamin da zai ce maka me bai yi ba. Amma hadisan salatul haja ayi sallah nafila raka'a biyu don wani yan wata bukata, isnadin hadisan duk ba su inganta ba, ballanta na kuma a ce ayi jam'in sa babu shi wannan kan ma kwata kwata. Amma akwai salatu tauba, hadisin sayyidina Abubakar, salatu tauba kai nafila raka'a biyu don ka roki Allah ya gafarta maka zunubanka. Sayyidina Ali yace Abubakar ya karantar da ni hadisin, shi ya bani labari da ko Abubakar bai zai karya ba, saboda haka hadisi ne ingantacce wannan salatu tauba. Amma salatu haja malai suka ce isnadin sa bai inganta ba, amma ala ayi halin ka ajiye hadisin a gefe, ka je kai nafilan ka raka'a biyu ko biyar ko shida ko goma ko kai zikiri ko karatu alqur'ani, wannan kuma yana da asali, shine asalin addu'a ana buƙatan ayi shimfiɗa na ibada. Shi yasa abun da Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad lokacin da yake bayani akan addu'a bayan sallah ya kawo hadisin Fubala, maza Allah ya ce masa in za ka yi abin nan idan sallah kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka biya ka nemi abin nan ka roki bukatanka. To shine Ibn Kayyirin jayar da mutun shi kade zai iya yin addu'a bayan yayi sallan farilla amma in yayi dukkan zikirin da suka zo a sunna. Saboda addu'a dama ana yin ta bayan aiki ne, in kai aiki sai kai addu'a, to kuma yanzu kai aiki zaka iya daga gano kai addu'a. Amma addu'an da ake jam'i a masallaci a ce ku kawo salati goma ga annabi bayan an yi salla, lallai salatin annabi yana da muhimmanci, addu'a tana da muhimmanci, amma wannan ba muhallin sa bane. In kullum ana yi sai ku zame ta miya ce bid'a ne, sai dai wani abu ne ya faru a gari, ina da shigo gari ko ta annoba ko ibola ko makamancin wannan, a daga hannu a roki Allah bayan salla limai sai ayi addu'a Allah ya yi mana wannan bala'i, wannan ya halatta domin ya samu sauki. Amma dauke shi kullum a sunnan tashi bayan salla, azala ta sama bai yi ba, sabai ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba, daga kawa'idi har mukhtasar dalli ta daban fiqh da ake karantawa a zauri da ta tafin hadisi, babu dalili akan irin wannan wato addu'a da ake ta bayan sallah. Sai dai mutum ya dage maka kawai zai yi, amma bai isai ka maka hujja a rubuce a cikin littafi ba, ko da irin ta tafin da kowa da kowa ya san su, babu wannan hujja a cikin su. Saboda haka barin sa shi yafi alkhairi. Amma kai kadai in kai dukkan zikirin da ake na bayan sallah ya halatta. Amma abinda malamai suka hana shi ne da ka sallame kawai sai ka ɗaga hannu ka kama addu'a, haba ba haka manzara ta mai. Akwai zikirin da ya bayan ya sallame kai wannan su ba, yanzu ka canja su kuma sunnan ka daban kenan, to shine malamai suka hana. Amma idan ka yi istighfarin ka, kai la ilaha illallah ka, kai abin nan tasbihin ka da tahmidi da takbiri, suratul kursiyun ka da falaki kulwala falaki nasi da sauransu, zaka iya daga hannu kuma kai addu'a daga baya, muhallin addu'a ne wannan wajen.
Wannan tana tambaya ne malam, mace ce lokacin sallah yayi bata yi sallah ba, ko kuma dai kafin ta yi sallah din dai sai na kuda ya bujiro mata kuma ta aihu, to gashi na da lokaci mai tsawo kafin ta yi tsarki. To malam, idan ta yi tsarki wannan sallah din da ya riske ta kafin na kuda, za ta rama shi ko ba za ta rama shi ba?
Wato ina tunani ne kaman ban fassara me kanci ta sauransu. Salatul haja shine bukata ta same ka, sai ka ce bari na yi raka'a biyu na yi mai na roƙi wannan bukata ne. To istinadin hadisan bai inganta ba, amma kuma kamar yadda na faɗa a dunkule dukkan kyawun ayyuka ana kaddamar da su kafin mai kafin a yi addu'a. Haka shi ya fi akan kai tsaye kawai ka ɗaga hannu ka kama addu'a, amma istinadin hadisin bai inganta ba. Sannan wannan wai lokacin sallah, misali lokacin azhar ta yi, kafin ta yi sallan azhar sai naƙuda ya kama ta, har lokacin abin nan naƙudan ya kama ta sai ta haifu kafin lokacin sallan ya fita, in ma la'asar ne kafin la'asar ya fita. Haka ne tambayan, shin za ta rama wannan sallan ko ba za ta rama? Ba za ta rama ba, tana rama lokacin ta ya shiga har ya fita, ba ta haifu ba. Misali mace a ce tana ɗan jin wani damuwa haka kamar na naƙuda, sai ta je ta kwanta bayan la'asar, a la'asar ta yi har mangariba ba ta haifu kuma ba ta yi sallah ba, wannan kuskure ne. A haka za ta yi sallah, in za ta iya tashi ta yi alwala da ruku'u da sujjada da komai ta yi, in ba za ta iya ba ta yi a zaune, in alwalan ya gagara wuta ta mata alwalan, in ba wanda zai mata alwala ba za ta iya taimawa ba ta yi sallan, a haka babu alwala babu taimawa, sai ta yi a kunce tana mai nunawa da me da kanta, ta da tabba za ta tashi ne ai ta sallah ba a barinta, ai matukar mutum yana cikin hayyacinsa, ko da haka sai ta yi sallah. A haka in kuma ba ta yi sallan ba har lokacin ya fita, to sai ta rama wannan sallah, za ta rama wannan sallan saboda a kanta ba ta yi ba. Amma kafin sallan ta fita da raka'a ɗaya, inda za a iya samun raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi, kawai sai ta haihu, to daga lokacin wannan sallan kuma bai zama wajibi a kanta ta rama ba, don ta haihu a cikin lokacin da za a iya yin sallan ada'i ba qada'i ba. Shi idan a samu raka'a guda ɗaya, man adraka raka'atan faqad adraka as-salah, don da ya samu raka a ɗaya kafin lokacin fita ya riski sallah a cikin lokacin ta. Na fata mun fahimta.
Wannan yake cewa, malam ina da ɗan uwana wanda ya min alkawarin aiki, ina roƙon malam ne ƴan uwa musulmai su sa ni cikin addu'a, Allah subhanahu wataala ya ɗora ni a kan shi, Allah ya taimake ni wajen samun wannan aikin.
To ubangiji ta'ala ya taimaka, Allah ya sa ka samu aikin kuma ya sa albarka a cikinsa. Sannan akwai wani bawan Allah wanda yana zuwa wannan majalisin, wanda matarsa da ɗansa suka fita, ina jiyo kwana uku kenan, har yanzu bai san inda suke ba. Saboda haka yana buƙatan a sa shi addu'a, ubangiji ta'ala ya sa ya gane iyalinsa, Allah ya bayyanar masa da su, ya fidda shi daga cikin kuncin da yake ciki. اللهم أدنا فيما نهديت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.